This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Azumi kuma da fatan an yi sahur lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Malam Ibrahim, wasu mayaka da ake zaton ƴan Boko Haram ne sun kashe mutane 150 a arewa maso gabashin Najeriya. Zaben majalisar tarayya da aka kasar Burundi ya burbaya da kura, sannan kasar Girka har yanzu tana cikin tsaka mai wuya.
To kanun labaran kenan. Mataimakin shugaban Najeriya ya ziyarci sansanonin ƴan gudun hijira a jihar Adamawa, kuma har sun miƙa masa koke-koke.
Mutaka mana wadannan yaya a dubiye su.
Tuni masana suka fara tsokaci kan sauya shugaban hukumar ƴan sandan ciki SSS.
Sai ne ka shiga gida, ka tarar da mai gadi a wajen, baka san shi ba, baka san al'amarinsa ba, bai kamata ba ka nemo wanda ka yarda da shi, hankalin ka ya kwanta da shi.
Za kuma ku ji cewa ƴan sanda na ci gaba da binciken musabbabin rikicin wani ƙauye a Barikin Ladin jihar Filato, kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki, muna kuma tafa da karatun Alƙur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Wasu mayaka da ake kyautar zaton ƴan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 150 a har-haren baya-bayan na arewa maso gabashin Najeriya. A hari mafi muni, jami'ai sun bayyana cewa mutane 97 ne aka kashe a garin Kukawa da ke kusa da tafkin Chad a yammacin Laraba nan. Shaidu sun bayyana cewa ƴan bindiga sun shiga masallatai, suka ta harbin jama'a lokacin da suke sallar magariba gabanin buɗe baki, sannan suka kai wa gidaje hari inda suka harbe mata da ke dafa abincin buɗe baki. A wani hari na daban kuma, mayaka sun kai farmaki a kan wani ƙauye da ke kusa da garin Mangono a yammacin Talata, inda suka kashe mutane 48. Shaidu sun bayyana cewa ƴan bindigan sun keɓe maza da mata, sannan suka buɗe wa mazan wuta. Waɗannan garuruwa guda biyu duk a jihar Borno suke cibiyar ta'addancin Boko Haram na tsawon shekaru 6. Wannan jiha dai ta fuskanci ƙarin har-haren Boko Haram tun bayan fara shugabancin Muhammadu Buhari ran 29 ga watan Mayu.
To, masu sa ido daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa zaben ƴan majalisar tarayya da aka yi a ƙasar Burundi ranar Litinin ɗin da ta gabata ba shi da inganci da adalci, kuma ba za a amince da shi ba. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke lura da zaɓe ya ce an gudanar da wannan zaɓe ne a cikin takaddamar siyasa da halin zaman ɗarɗar da kuma barazana da tsoratarwa a wasu ɓangarorin wannan ƙasar. Burundi dai ta samu kanta a cikin rigingimun siyasa irin waɗanda ba a taɓa gani ba tun bayan da yaƙin basasar da aka kammala shekara 10 da suka gabata, bayan wato biyu bayan ɓarkewar zanga-zanga a ƙarshen watan Afrilu da ke ƙalubalantar shirin shugaba Pierre Nkurunziza na neman shugabancin ƙasar a wa'adi na uku. Ɗumbin jama'a ne dai aka kashe. Masu adawa sun ƙauracewa wannan zaɓen na ƴan majalisa. Masu suka sun bayyana cewa neman wa'adi na uku da shugaban ke yi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Yanzu haka dai ana sa ran za a yi zaɓen ranar 15 ga watan Yuli. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga jami'an Burundi a kan su ɗage ranar zaɓen saboda tashe-tashen hankulan da ke faruwa a halin yanzu.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Toma Dalla. Jama'a, asusun lamu ne na ƙasa da ƙasa, wato IMF a takaice, ya ce ƙalubalen kuɗaɗe da ƙasar Girka wadda ba shi yawa katutu take fama da shi ya zarce abin da asusun ke tunani a daidai wannan lokaci da kasar ke harabar jefa kuri'a Lahadin nan mai zuwa akan ko za ta amince da bukatun masu binta bashi na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnatinta da ba ta ƙarin basussuka. Asusun IMF jiya Alhamis ya dora wa gwamnatin Prime Minister Alexis Tsipras alhakin kalubalen nan. Yana cewa gwamnatin ta yi tafiyar hawainiya wajen sayar da kadarorin gwamnati, saboda haka girka na bukatar sassaucin biyan basussuka da kuma ƙarin bashin dala biliyan 56 daga yanzu zuwa shekara ta 2018. IMF ya bayyana cewa shekaru huɗu da suka wuce ya yi hasashen cewa girka za ta tara dala biliyan 55 bayan tasar da kadarorin gwamnati zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki, amma zuwa yanzu biliyan 3.5 kawai ta tara kuma ta biya. Asusun na Lami da ke da shirkwata a nan birnin Washington ya ƙara da cewa ƙasar girka ba za ta ga bunƙasar tattalin arziki ba samsam a wannan shekara idan dai har aka misalta da ƙarin kaso 2.5 cikin 100 da aka yi hasashe watanni 3 da suka gabata. Yanzu haka dai ƙasashen Turai sun ƙaurace daga baiwa girka tallafi bayan gaza biyan dala biliyan 1.8 da IMF ta ba da aro a wa'adin lokaci da ya ƙare 12 daren Talata da ta gabata. Wannan kasawa shi ne karo na farko da wata ƙasa da ta ci gaba a duniya ta gagara biyan basussuka da asusun lamuni na duniya ya ba ta aro.
To, an kashe wani babban jigo mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama IS ɗan asalin ƙasar Tunisia a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai a ƙasar Siriya. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta bayyana hakan jiya Alhamis. Tariq bin Tahar Al-Wahli Al-Hazi shi ne mutumin da ya taimaka wajen tara wa IS kuɗaɗe da kuma agaza mata wajen samo mayaka daga ƙasashen itare. Saboda haka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi masa laƙabi da sarkin maharan ƙunar baƙin wake. Kakakin Pentagon Captain Jeff Davis ya bayyana cewa an kashe Al-Hazi a wani harin jirgin sama mara matuƙi ranar 16 ga watan Yunin da ya gabata a garin Shaddadi. Davis ya ƙara da cewar mutuwar Al-Hazi za ta zama ƙalubale ga yunkurin mayakan IS wajen safarar mayakan ƙasashen itare daga ciki da wajen wannan yankin.
A ƙarshe, wakilan tattaunawa daga ƙasar Iran na aika sakonni masu karo da juna game da hawa teburin shawari da ƙasashen yammacin duniya akan shirin nuclear Iran ɗin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce zuwa yanzu babu wani muhimmin ci gaba a tattaunawar da ake yi. Har yanzu ana ci gaba da aiki, a cewar Hammond a lokacin da yake ganawa da manema labarai a kusa da harabar tattaunawar. Tambayar ana ita ce, a cewar ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier, shine ko yunkurin da ake yi zai kai ga cimma daidaituwa a ƙarshe?
To, labaran duniya kenan, kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, a ziyarar da ya kai arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita, mataimakin shugaban Najeriya Profesa Yemi Osinbajo ya yada zango a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Mataimakin shugaban Najeriya da Yemi Osinbajo ya ma fara yada zango ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke Damare, inda bisa tallafin gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla wanda ya masa tafinta ya bayyana matakan da sabuwar gwamnati ke ɗauka na kawo ƙarshen hare-haren 'yan Boko Haram tare kuma da sake tsugunar da waɗanda lamarin ya shafa.
I've been sent by the President Muhammadu Buhari to see how you are doing. Every day he thinks about you.
Shugaban ƙasa shi ne ya tura shi Muhammadu Buhari ya zo ya lura da damuwan shi duka, ya ga yaya kuke da sauransu. So don haka mun gode muku, kuma in Allah ya yarda wannan gwamnati na Adamawa State da na federal government za mu haɗa kai mu ga mun bar wannan waje ba tare da yawa ba.
Daruruwan 'yan gudun hijira ne da suka tarbi mataimakin shugaban Najeriya, inda Alhaji Maduga na Bodi da kuma malama Hadiza Hassan Shu suka ma bayyana masa wasu buƙatunsu kamar haka.
Amma yanzu muna so mu koma gidajenmu, ba ma da hanyoyi gada duk an yanke mana, ba za mu koma gida. Sannan gidajenmu kuma wani bomb ya rusa, wani kuma Boko Haram sun koko ne.
Amma abu ɗaya, waɗannan tucoci na burunti wata tara yau suna cikin nan, akwai mai mata, akwai wanda yake da yara kaman mu a karkashin nan, ku taimaka mana.
Honorable Adamu Kamal dan majalisar wakilai ne dake wakiltar Michika da Madagali dake cikin garuwan da aka kwato.
Wannan zuwan shi nan ya faranta mana zuciya domin sati daya da ta shige majalisar tarayya na Najeriya mu doko akan cewa gefen Adamawa musamman Michika da Madagali akwai damuwa na hanyoyi gadaje duk su kare a umurnin gwamnatin tarayya ta zo da gaggawa ta zo ta yi wa'annan hayoyi. Mataimaki shugaban kasa zuwan shi yau ya sake nan ita wannan maganan ya tabbatar mana za a zo a gyara mana ta duk asaran da mutane mu suka yi za gwamnatin tarayya za ta sai kokori su zo su yi gyara.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausar muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da rasulullahi
dan Allah dan rasul. To a gaida Ibrahima, to kamar yadda aka ji tuni masana harkokin tsaro suka fara tsokaci kan maye gurbin shugaban hukumar yan sandan ciki ta SSS Mr. Ata Ifeanyu da Malam Lawal Daura daga Abuja ga Umar Faruk.
Wannan nadin dai ya zo a daidai lokacin da ƴan ƙasa da dama suke ta nuna bukata da ke akwai na ɗaukar matakan yin garan bawul da yi ma hukumar ta SSS garan bawul irin ƙaurin sunan da ta yi a idon waɗansu ‘yan Najeriya da ke ganin ana ƙoƙarin yin kama karya a gudanar da wannan hukumar. Na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu fashin baƙi a kan sha'anin tsaro a Najeriya, wato General Abdulrazak Umar, domin in ji tasirin yin wannan naɗin a daidai wannan lokaci.
Kai ne ka shiga gida ka tarar da mai gadi a wajen, baka san shi ba, baka san al'amarinsa ba, bai kamata ba ka nemo wanda ka yarda da shi hankalinka ya kwanta da shi. Ai, wannan abu ne wanda yake ba sai an yi tantama ba ko?
To yanzu a fahimtarka, wane gyare-gyare ya kamata a yi wa wannan hukumar ta SSS?
Abu ne wannan mai sauki, kowace hukuma da aka kafa ta akwai ka'idoji da ya kamata ta bi. To hukuma ko kuma wata ma'aikata ba ta ingantuwa sai ta bi ka'idojin da aka kafa ta. To abinda za a yi shi ne wannan ka'idojin za a bi wanda aka shimfiɗa, saboda wanda suka shimfiɗa nan da hankali suka yi su, da ƙwari suka yi su, ba kawai dare ɗaya suka tashi suka yi ba. Yanzu ka ga wannan yaƙi da ake da Boko Haram, su wannan hukumar tsaro su ya kamata yi binciken ciki a ƙasa-ƙasa. Hassan nemo lagon abin sannan sai a fito a hare su, amma idan kullun ayi wannan a kama a bari ba inda za a je.
General Abdulrazak Umar kenan, wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya. Umar Faruk, Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Haji Umar. To har yanzu dai game da batun na tsaro, hukumar ƴan sanda a jihar Plateau ta Najeriya ta ce ta gano gawar ɗaya daga cikin mutane shida da suka ɓace da kuma su shanu a rikicin da aka yi a ƙauyen Ban da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Zainab Babaji gare ki.
A cewar kakakin rundunar tsaron a jihar Plateau Captain Ikedechi Iweha, rundunar na kan binciken a yankin.
Ke yanzu dai mun samu gawan mutum ɗaya wanda suna kiwo, muna kan nema guda biyar. Mun samu kuma shanu uku, an kashe guda hudu kuma suna da rauni. Wani motar mun aka buɗe masa wuta, ma'aikin STF ne suke baya suka ji rauni. Kukan mu dai ga jama'a shine su ba mu haɗin kai. A yanzu dai ba wani abu a cikin gurin, muna kan bibiye da leke-leke, mu san ko akwai wanda za a kama wanda suka yi wannan.
Kakakin gwamnatin jihar Plateau Samuel Nanle ya ce gwamnati na kokarin shawo kan matsalar tsaro a jihar.
Shi gwamnan nan Right Honorable Barrister Samun Bakola nan a cikin mutanen da ya fara haduwa da su a cikin mako ɗaya na shigansa mulki shine Fulani da kuma shi babban sarkin Biram kan wannan batun. Ya samo kuɗi, an yi ƙarin hukumar tsaron da aka sake tura zuwa wurin.
Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Honorable Yusuf Adamu Gaggi ya ce majalisar dokokin jihar ta naɗa kwamiti da zai bincika musabbabin rikicin da kuma hanyoyin da za a magance su.
Mu a majalisa mun zauna, mun putting in place special committee dalilin wa'annan kashe-kashe da ake yi, kwace-kwacen shanuka da ake yi, kone-kone da ake yi, ɓata gonaki da ake yi. Kuma bi iznillahu ni ne shugaban wannan kwamiti.
Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Yusuf Adamu Gaggi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaishe ki, yanzu kuma bari mu dan za ku da gefe guda, Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu.
Aini in gaya miki, bani sati hudu cif ban sha magani ba na typhoid da malaria.
To za mu ji daga bakin wani likita shin rashin kayayyakin aiki ne ko lalacin likitoci ne ko kuma wani abu ne na daban da za su sa ai ta baiwa mutum magani amma kuma kullun al'amarin bai canjawa. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi tun da farko zamu dubi shin rashin kayayyakin aiki ne ko kuma lalaci ko kuma wasu matsalolin ne suke sawa ana zaton likitoci ba su yin aikin su yadda ya kamata a Najeriya. Da farko ga yadda hirar mu ta kasance da wata baiwar Allah mai suna Hajiya Talatu wadda tace ta sha zuwa asibiti akan matsalar zazzabin typhoid da kuma zazzabin cizon sauro kuma duk magungunan da ake bata domin jinya tana amfani da su yadda ya kamata amma al'amarin ta bai canja zani ba.
Aini in ga ya miki ba ni sati hudu chip ban sha magani ba na typhoid da malaria. Idan na fara jin malaria sati biyu sati na uku na je asibiti ana min test za a ce min ina da malaria ina da typhoid wannan karan ma to biyu na test wannan aka ce ina da typhoid to wannan na biyun ma sai aka ce min ina da typhoid yayi over wanda shine a cikin wata biyu sai da nayi allura sai biyu na typhoid
to wai me
biyar biyar.
Maganin da ake baki ne baki a sha yanda ya kamata ko ko me yasa ne idan an baki maganin in kin koma kuma sai a sake duba a ce har yanzu akwai typhoid din a jikinki?
Wallahi duk dose din da aka bani ina sha dan ni wannan karan ma maganin ya ishe ni sai aka sani akan allura nayi kwana biyar. Duk maganin da aka bani dose din shi haka nake sha ban yin kuskure koda guda daya saboda abin ya dame ni kin ga yanzu ba dama in ci ganye ko wani abu saboda abin ya riga ya shige ni ina jin tsoro.
To yadda ke to in kin koma gun likita ɗaya kike zuwa ne a kore yaushe ko ku kina canja likitoci ne?
Ai ni yanzu na raba likitoci ma kuma wurin test ina yanzu ina da wuri uku inda nake yin test.
To duk inda kika je sun cince miki kina da malaria ko typhoid a cikin jinin ki sun miki bayanin me yasa hakan ke faruwa ko ko magungunan ne ba su da ƙarfi?
Ai ba wani bayani likita ɗaya ne ya gaya min yace akwai wani magani da zai bani in ba shi ne amfani da shi ba zan samu zan dinga samun malaria tunda am typhoid din tunda abin ya riga ya zama min haka.
To kun san
din bai bani ba ma tukunna.
To ko kun
maganin wai ya ce man ya kan boye ne ko a jikin hanta ko menene to ni abin da ya zo ya biya da ne ni ma na rasa ma yanda zan yi da maganin typhoid da malaria ƙarshen ta kawai. Tunda dai mutum ya sha magani ka zo ka ta shan maganin ma haye maka illa.
Eh to amma kun san cewa akwai allurar rigakafin typhoid ko babu a Najeriya ne?
Wallahi ni na tambaya. Na tambaya. Nake akwai allurar rigakafi na tambaya aka ce min babu.
To
asibitin da nake zuwa.
To kin tambayi likita akan kwata-kwata. Kwata-kwata duka Najeriya ne babu ko kwanan asibitin ne?
A to ina tsammanin ko nan asibitin yake nufi ko kuma duka Najeriya yake nufi shine ban sani ba ban tambaye shi ba gaskiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin da nayi test din malaria ina fara treatment na malaria typhoid zai taso.
Kuma dai likitocin sun san da haka.
Eh ana ce mun ma ina da malaria zan fara treatment ne da hadda typhoid.
To Allah ya sauke.
Amin. Amin dan san Annabi. The Voice of America.
To bisa bayanin da ita wannan baiwar Allah ta min ne na tuntubi Dr. Muhammad Bello nace da shi kaji bayanin wannan baiwar Allah shin likita ne bai fahimci cutar da ke jikinta bane ko kuma rashin kayayyakin aiki ne ko kuma nuna halin ko oho ne daga bangaren likitoci. To doctor da farko Dr. Muhammad Bello yace bari yayi mana bayanin yadda za a fahimci cewa lalle a duk lokacin da aka dubi jinin mutum za a ga zazzabin malaria ko kuma typhoid a ciki.
Eh to abin da ke faruwa shine ya kamata tukunna masu sauraro su fahimci me ake nufi da bambanci tsakanin typhoid da malaria kuma ina ne yanayin da ake fama da wannan cututtukan. A Afirka, a nahiyar Afirka kusan duk kasashe da ke kudanci daga Sahara suna wato fama da waɗannan cututtukan na malaria da typhoid domin yanayin yawan sauro da kuma yanayin yawan wato shi rashin tsafta da ke jawo wanda muke sha da ke jawo wannan typhoid din. Sai in ce miki kusan ɗaya ne cikin wa'in mazauna cikin ƙasar Afirka kudu da Sahara da ba su fama da malaria ɗaya ne, saboda haka wannan tabbas ne cewa akwai yawan malaria da kuma yawan typhoid a nan wuraren da muke zaune. Sai dai kuma matsalar shi ne idan aka je asibiti ko da mutum bai jin makomai so da yawa idan aka auna shi cinansa za a ga cewa akwai malaria parasite wato ƙwayoyin cutar da ke haddasa malaria cizon sauro. Idan aka auna jininsa ko kuma bayan gidansa za a iya ganin cewa yana dauke da typhoid ko da bata kwantar da shi ba. To idan likita ya bada magani ya yi gwaji na farko shi ne idan mutum ya zo maka da zazzabi aka yi gwaji likita zai rubuta maka maganin da ya dace da cutar da kake fama da shi. To ya kuma rage shi mara lafiya ya sha maganin yadda ya kamata domin akan samu wasu da sun sai musu bada magani da sun sha na ɗaya na biyu sai su ki shan magungunan. To wannan suna daga cikin ababen da ke iya haddasa kada mutum ya samu sauki.
To aje ga kun ba da maganin nan kuma mutumin nan ko kuma wanda aka ba maganin nan ya bi ka'idar nan sau da kafa ya sha maganin nan yadda ya kamata amma ya je ya dawo an sake duba an ce malaria da ko typhoid din da aka ba shi magani yana jikin shi. To me ke
wannan yana sai a bincika sai a duba irin maganin da yake sha. Wato ni a gani na abin da ake samu shine ana yawan samun jabon magunguna a cikin kasuwanninmu na Najeriya. Wannan kuma ma ya an ƙara ta gwamnati ma ta ƙara tabbatar da hakan wajen sati ɗaya ko biyu da ta gudanar da bincike a kasuwannin da ake ce ma Onitsha Market wanda shi wani babban kasuwa ne a Najeriya inda ake samun akasarin maso yawancin magani da ake amfani da shi a ƙasar nan su suke shigowa da shi kuma su suke saida su ko ina a ƙasar Najeriya. Wajen da gwamnati bincike da gwamnati sai ta ga cewa kashi 80% na waɗannan magungunan da ake shiru mana da su ko kuma ake wallafawa a ƙasar namu jabin magani ne wanda ba su da ƙarfi da ya kamata a samu. To sai ka sa kika ga wato kamar alal misali idan ana son magani yana da miligram kamar 200 sai ka ga an samu magani mai miligram 50 ko 100 wato bai kai abin da zai iya kashe waɗannan ƙwayoyin cutan ba. To wannan shi ke haddasa a samu cewa ga shi likita na ta ba da magani amma ba a samu waraka ba. To ko shi mara lafiya yana ne yana ta dirka jabon magani a cikin sa.
Eh to amma ka san mutane za su mamakin cewa ya za a ku likitoci a saida muku magungunan jabo.
Eh to abin da yake faruwa da wannan shine ba duk likitocin ku kuma duk asibitocin ke zuwa inda ya kamata su yi magani ba. Wasu suna da daman su je kamfanin inda suka tabbata kuma suka amince da ingancin maganin su yi magani. Wasu kuma ba su da wannan daman sai masu sai da magungunan sun kawo musu a asibitocin su sannan su tsaya. A lokacin da aka kama likita wannan maganin yana ganin fakitin mai kyau tana kyalinkyali kuma gashi an rubuta cewa tana kunshi da maganin da zai kashe ƙwayoyin malaria a daidai yadda ake so karfin da ake so. Likita na iya sayan wannan maganin sa'an nan kuma shi a tunaninsa ya sayi magani mai kyau. Ba zan manta ba a nan Najeriya na taɓa tattaunawa da wani mai sayar da magani na ce mai ina son capsule ɗin nan da ake ce ma Ampiclox. Sai ya bani zaɓi ya ce in kawo maka mai tsada ko ku a kawo maka mai araha. Wato kenan akwai mai tsada wanda ke da kyau wanda su suma su tabbatar da ingancin wannan ɗin in kan za ka saya ko kuma a kawo maka mai arhan wanda maso yawanci garin semolita ko garin dawa ake zuwa sai a kunsa a sa cikin capsule din a ba mutum ya ta sha shi yana ta shan dusar semolita a tunanin cewa yana shan magani. So hakan yana faruwa kwarai da likitoci domin ba su suke wallafa maganin ba ko ba su da wata na'ura da ke iya gaya musu cewa wannan maganin da kake badawa ba mai kyau ba ne.
To amma ai hukumar NAFDA takan yi gargaɗin cewa idan mutum ya je sai maganin nan idan ba hatimin hukumar to kan mutum ya saya. To har ku likitocin ma ana yaudaran ku ne ko kuma akwai hatimin na jibu da ake yi?
Kwarai akwai hatimin jibin da ake yi wanda har yanzu kai na kasa gane ya ake wannan domin abin da ke faruwa NAFDA ta fito da tsarin da idan ka je ka sayi magani akwai inda za ka sa ka goge kamar yadda ake goge katin waya da za a saya. Za ka ga wata namba da za ka kira namban. Idan ka kira wannan namban za su turo maka sako cewa wannan maganin jabin ne ko ingantaccen magani ne. To amma yanzu abun sai ya kasance ba in ka yi din ka aika zaka samu cewa maganin ingantacce ne kamar idan aka yi aka yi bincike sai a game da ba ma ba ingantacce magani ba ne sannan da ka ya nuna kenan akwai dai wani wato matsala ko a sun samu sun masu irin wannan din sun samu sun shiga cikin wato na'urorin nafin da ko da ka aika zai dawo maka a cewa ba nemi magani ba ne ko kuma sun san hanyoyin da suke amma ba shakka ana samu nafin ta fito da wannan tsarin amma mutane masu son su hallaka rayukan jama'a ko su kasance da su sun san yadda suka bi suka tabbatar da cewa wannan tsarin ba ta aiki.
To mai sauraro a saboda kurewar lokaci sai idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba Dr. Muhammad Beddo zai ba mu shawaran shin me ya kamata mutane ne su yi idan hakan ta faru wato mutum ya je asibiti an bashi magani ya yi ta sha amma kuma bata canza zani ba a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Ko gaishe ki yanzu kuma ga yara da karatun Al-Qur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan.
Assalamu alaikum. Sunana Anas Abdulrahman daga makarantar Student Center for Islamic and General Study dake Kwantagora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم.
Sheka yanzu kuma ga na gada danci ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Wasu mayaka da ake kyautu da zaton ƴan boko haram ne sun kashe akalla mutane 150 a hare-haren baya-bayan na arewa maso gabashin Najeriya. A hari mafi muni, jami'ai sun bayyana cewa mutane 97 ne aka kashe a garin Kukawa da ke kusa da tafkin Chad a yammacin Laraban nan. Shaidu sun bayyana cewa 'yan bindiga sun shiga masallatai suka yi ta harbin jama'a lokacin da suke sallar magariba gabanin buɗe baki, sannan suka kai wa gidaje hari inda suka yi ta harbe mata da ke dafa abincin buɗe baki.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan Malam Jibrin Umar Abusa Bushija saboda rasuwar babbar diyarsu Abida shekaran jiya wadda za a yi jana'izarta gobe bayan addu'a a majami'ar Ikwa ta Goma Jigo. Allah jikanta. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci wanda ya tayi gabatarwa da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Sidi da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Cornelius, ni naku Ibrahim Almasihi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.